لكم الإسلام دينا يو نا چكا مكو نا كمل مكو الدينكو كما نا چكا مكو نئماتا كما نا يدن مكو الدين المسلم چي كأي شيني الدين دغنان daga saukar da wannan aya aka fahimci cewa wannan addini baya buƙatar wani ƙari daga waje tunda Allah ya ce ya cika ya ce ya kammala ya ce wannan shine musulunci wannan shine addini duk wani abin da wani zai kawo shi bayan bayanin da Qur'ani yayi bayan sharhi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi to a waje yake musulmi kuma bai da bukatar wani abin da za a kawo masa inda yake wajen Qur'ani yake wajen sunna Allah ya daura manzon Allah nauyi yace ka isar da sakon nan gaba daya ga al'umma karka rage komai balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata ka isar abinda aka saukar gare ka daga ubangijinka idan baka yi isar ba to baka isar da sakon Allah wasiƙar Allah zuwa ga mutane ba akwai wanda yake shakka cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai gama isar da sakon Allah ba wallahi ba ma shakka mun aminta kuma mun yarda dan haka addinin musulunci a kammale yake chip chip ku sani cewa ƴan uwana kawo wani abu bayan abinda yazo cikin Qur'ani bayan wanda yazo cikin sunna shine ake ce da shi bid'a a cikin addini to kuma ita bid'a hadarinta ya bayyana kuma cutarwarta mai girma ne zunubi ne kuma babba a wajen Allah shi yasa malamai suka ce bid'a a cikin addini kirkiro wani abu sabo wanda annabi bai yi ba bai ce ayi ba wannan zunubi ne ya fi kaba'ira ma girma girma a wajen Allah yin wannan bid'a wacce take kishiyanta shari'a sabawa abinda Qur'ani yazo da shi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi yakan iya ja mutum ya kai shi zuwa ga kafirci da barna a bayan ƙasa da kuma kafa tutar gaba da kiyayya da sunna da duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan bid'a duk lokacin da aka yada sunna to sai yayi fada shi dan bid'a baya jin dadi in an ce ayi abin da annabi yace ayi shi dan bid'a yana cike da bakin ciki da damuwa lokacin da aka tallata hajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yake dan me yasa za a ce wa mutane sai sunna sai sunna a ai annabi ya wuce a ce dan me kuma shari'ar da manzon Allah yazo da ita ta fata kowa daranta kamar rana ne ba abin da ya bar mana yazo mana da komai to dan me za a kawo mana wani abu wanda bai ce ai ba kuma a ce wannan abin shi ma addini ne addinin guda biyu zai zama addini ɗin ku sani cewa zunubi ne mai cutarwa ƙwarai bayan shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ita illar bid'a ba ta tsayuwa akan wanda yayi ta kadai bid'a in ta yadu in aka bar bid'a ta yadu cutar wata yana tsallakawa ya bata wa musulmi addinin su gaba daya ta rikitar da mutane akan aqidar su da shari'ar su gaba daya kai wannan al'amari munin sa ya isha ya isa san zuciya ne bin ra'ayi ne Allah kuma ya gaya mana wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake bin san zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba ya watsar da abin da Allah ya zo da shi ya dauki ra'ayinsa ya gina mutane akan ra'ayi yayi fada akan tallata ra'ayinsa yace dole sai an bi ra'ayinsa ba za a bi na Allah ba ba za a bi na manzon Allah ba sannan wannan kishiyatan shari'a ne Allah ya gaya mana innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a wanda suka rarraba addininsu suka zama a watsai shi'an a wawwatsi a rarrabe kungiya kungiya jama'a jama'a a baje lasta minhum fi shay kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka cikin su menene raba addini ka kawo wa mutane wani abu sabo da annabi bai kawo ba, kuma a ce shi ma addini ne, dole kai ya rabu. Wancan zai rike abinda Allah ya zo da shi, abinda shari'a ta zo da shi, wancan kuma shi ma zai rike ya ce ga nasu su ma nasu yana da kyau. A dole sai an cusa wa mutane abinda babu shi a addini, a dole. To a dole a samu rabar kai, ba wanda ya fi kowa bata irin wanda yake bin son zuciya ba tare da shari'a daga Allah ba. Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yace firakan, yin kungiyoyi a rarrabu a rarrabu, kamar yadda ƴan bid'a da masu soye-soyen zukata da ƴan bata suke rayuwa a kai a yau, inji Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama. Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan fa ita ce hanya ta kwaya daya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula, ku bi hanya ta kwaya daya, kar ku bi wasu hanyoyi daban-daban, kar ku bi hanyoyi daban-daban, ku bar hanyar Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, wanda hanyar za ta raba ku, hanyoyin za su raba ku da hanyar Allah da yace ku bi. Wannan shine abin da ake muku wasiya dan ku ji tsoron Allah. Imam Mujahid yace ya abin da ake nufi, kar ku yi bid'o'i, al bid'a washubuhat da shahawat da shubuhat, bid'o'i da shubuhohi, ku watsar da abin da annabi ya zo muku da shi, ku kama abin da babu hujja babu dalili akai. Yan uwana musulmi, ai musulmi wanda yake karatu yake sauraron malamai, ai bai da buƙatar wani abu daban da za a kawo masa yau, kawai abin da yake kanka ka je ka karanta shari'a, ka karanta ladabban shari'a, ka karanta dokokin Allah, ka san abin da Allah ya ce, ka san abin da annabi ya ce, a dora ka akan wannan kulun, ka je ka ta sallah, ka ta ibada, kar ka yadda wani ya dora ka akan wani abu daban. Dan fa akwai fa masu tallata ra'ayinsu su dauke mutane daga Qur'ani da hadisi su dora su akan ra'ayinsu. Shi yasa Allah ya ce wannan sirati ne mustaqima, hanyar Allah mai kakkiya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tabbatacciya, wannan hanyar Allah da sunnar manzon Allah wallahi ta ishi musulmi ya rayu, ba buƙatar waiwaye, ba buƙatar juyawa, ba buƙatar raba kafa. A rike abinda Allah ya zo da shi, a rike abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, kada a waiwaici hanyoyin ƴan sabani wanda suka kauce wa siratul mustaqim, sune ahlul ahwa'i wal bid'i fi dini, wato masu bid'a a cikin addini. Ibn Rajab al-Hanbali Allah ya masa rahama yake cewa abinda ake nufi da bid'a, ma uhdisa, abinda aka kirkiro, mimma la asla lahu fi shari'a, wanda ba shi da asali a shari'a. Kaji zancen kamar Hausa, inda Ibn Rajab, menene bid'a? Abinda aka kirkiro wanda an bincika ba shi da asali a cikin shari'a, ya dullu alaihi, wani dalili zai nuni akan aikata wannan abun, shine bid'a. Amma abinda yake da asali a cikin shari'a, wanda tushensa yana nan a cikin shari'a asalinsa, wannan ba za a ce da shi bid'a ba, ko da ku a lugha ta Larabci ana ce da shi sabon abu ne, in mutane sun dauke shi sabo ne tunda yan samu shi yana da tushe da asali. Imam Suyuti shi ma yayi bayani yace al bid'atu ibaratun an fi'latin tusadimu shari'a, bid'a abinda ake nufi da ita wani aiki ne da yake cin karo da shari'a, yake rushe shari'a. Yanzu akwai laifi idan malamin sunna yayi yaki da bid'a, yaya zai bari yaya malamin sunna mai da'awa zai bari a rushe shari'a? Duk wanda yake musulmin kware ai ba zai bari a rushe shari'a ba. Duk mai bin annabi na gaske zaka ga yana damuwa idan yaga ana aikata bid'a. To Imam Suyuti yake cewa fi'latun tusadimu shari'a bil mukhalafa, ta hanyar sabawa, aw tujibu ta'ati alaiha bi ziyadatin aw nuqsan, ko azwa aikata wannan aiki sai aga an yi kari babu shi a shari'a, ko an tauye wani abu, an hana mutane aikata abin da annabi ya zo da shi. Ibn Taymiyyah yayi bayani yace al bid'atu fi dini hiya ma lam yashra'ahu Allah wa rasulu, bid'a cikin addini shine abinda Allah bai shar'anta shi ba, kuma abinda manzon Allah bai shar'anta shi ba. Musulmi, ku bauta wa Allah da abinda Allah ya shar'anta. Musulmi, ku bauta wa Allah da abinda manzon Allah ya zo muku da shi. Wallahi a kiyama ba wanda Allah zai tambaye ku in ba alqur'ani ko sunna ba. Allah ba zai tambaye ku akan kowa ba. Allah ba zai tambaye ku akan komai ba. Dan haka ku yi ra'ayi, ku yi rikon ra'ayi na riƙau, ku kama qur'ani, ku kama sunna, ku mutu akan ta. Ba za ku mutu ba face kuna musulmi na ƙurai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Duk abin da yazo maka bil adillati shar'iyya, da dalilai na shari'a, ka gamsu. Malamai suka yi bayani, dauki ka aikata, ko a wajen Allah zaka iya cewa akai kai. Duk abin da aka kawo maka da sunan ibada, da sunan addini, da sunan za a samu lada, bai da dalili, bai da hujja, bai da masakada, bai da mafaka, bai da makala, bai da marataya, bai da madogara, ka ajiye wannan abun, kada kai aiki da shi. Don aiki da shi halaka ne, aiki da shi tabewa ne. Ya ku ƴan uwana musulmi, ku sani Allah yayi umarni da ahada kai, kuma yayi hani akan rarrabuwa da sabani. Malamai suka ce ba abun da ke kawo rarrabuwa da sabani a cikin wannan al'umma irin aikata bid'a. Allah ya ce wa tasimu bihablillah, ku riko da igiyar Allah jami'an gaba ɗayan ku, duk masu sallah ku zo hadu a rike hablullah, igiyar Allah jami'an gaba ɗaya. Wala tafarraqu, kada ku rarraba, kada ku watse, kada ku yi fada, kada ku yi gaba, kada ku yi kiyayya, ku hadu akan abin da Allah ya ce ku yi, ku hadu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi, ku tuna ni'imar Allah akan ku. Lokacin da fa kuna makiya, kuna abokanan gaba, Allah ya hada zukatanku, kuka wayi gari, kuna ƴan uwan juna, kuna dab da gabar jahannama. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, kuna dab da bakin gabar wuta, saura kadan ku fada. Allah ya tsamo ku ta hanyar kawo muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tallata muku sunna. Fa anqadakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Yan uwana, dan kiyaye wannan hadin kai, dan kiyaye wannan zaman lafiya, shine Allah ya saukar da wannan aya, yace ayi riko da littafi, babu wani sabani. Duk abinda wani yazo da shi, shiga littafin Allah, shiga Qur'ani, aya 6100 kaza, ga hadisai na manzon Allah barkace, ga Bukhari, ga Muslim, ga Abu Dawud, ga Nasa'i, ga Tirmidhi, ga Ibn Majah, ga Muwatta, ga Sunan Imam Musnad, Imam Ahmad, Musnad al-Bazzar, Musnad al-Tayalisi, ga Al-Atraf, ga Al-Ajza, ga malam, ga sunan littafai na hadisi barkace. Wasu ma ko sunansu ba mu sani ba, ba mu fa gama karance su ba, ba mu fa gama fahimtar su ba. To yaya za a zo a watsar da abin da ya zo cikin waɗannan takaddu gaba ɗaya, kuma a dauko wani abu daban ana bikinsa? Ai ba daidai ba ne, ba mu yi kanmu adalci ba. Da wace fuska za ka je kiyama ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka zo masa da wata shari'a wanda ba shi ya ce a yi ba? Da ya za ka gana da annabi in ka zo da abin da annabi bai ce kai ba? Kunya za ta kama ka, za kuma ka tozarta, za kuma ka wulakanta, matukar ka watsar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Allah ya umarci bayi su yi riko gam-gam da Al-Qur'ani da sunna. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minina ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, kubi abin da aka saukar gare ku daga ubangijinku. Me wannan abun shine Al-Qur'ani? Me wannan abun shine sunna? Allah ne yace mu bi Al-Qur'ani, mu bi sunna. Wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi wasu majibanta al'amura da kuke son su, kuke kaunar su, kuka yadda da su, amma suka kawo muku abin da baya cikin Qur'ani, baya cikin sunna. Haka ayar take, ba za a canja ta ba. In sama za ta haɗu da ƙasa, wallahi wannan ayar haka take, ba za ta canju ba. Wala tattabi'u min dunihi awliya, kowaye kada ku bi shi idan ya zo muku da abin da ba shari'a ta kawo ba. Qalilan ma tadhakkarun, cikin surar Al-A'raf. Kai, dan adam bai da wanda yake da faganin girma a idonsa, a rayuwarsa, a duniya, irin iyaye. To hatta iyayenmu shari'a ta ce kar mu bi abinda iyaye suka zo da shi in ya ci karo da abinda Allah ya fada in ya ci karo da abinda manzo Allah ya fada akwai wani zance bayan wannan mahaifinka tsohuwarka dattijiyarka dattijanka in yazo maka da abinda babu shi a addini kace baba Allah ya bada hakuri zamu bi Allah zamu manzo Allah kar ku bi shi in ji Qur'ani to wani sharhi ake nema bayan wannan magana wani ƙarin bayani mutane suke nema bayan wannan tabiyar mutane ne na banza kamar yadda Qur'ani ya faɗa kafirai in an ce su bi abinda Allah ya saukar sai su ce a'a mu ba za mu bi abinda Allah ya saukar ba za mu bi abinda iyaye da kakanni suka zo da shi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana a cikin surah al-baqara idan an ce su bi abinda Allah ya saukar sai su ce a'a mu za mu bi abinda iyaye muka tarar da su suna aikatawa iyaye iyaye suna daraja wannan qur'anin shi yace abi iyaye amma wallahi idan iyaye suka zo da abinda ya saba wa Allah da annabi babu shi a addini to ba abin iyaye Allah yace awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayensu ba su hankaltan komai ko ba shirye suke ba a wata ayar a cikin suratul luqman irin wannan Allah yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi ta bakare yace ma alfaina alayhi ta suratul luqman yace ma wajadna alayhi duk abu ɗaya ne ma'ana ɗaya ne Allah yace awalau kana shaytanu yad'uhum ila adabis sa'ir yanzu ko da iyayen nan naku shaydan yana kiran su zuwa ga azaba ta sa'ira wuta a cikin suratul baqara Allah yace awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen ba su hankaltan komai ba kan shari'a suke ba a cikin suratul luqman yace yanzu ko da iyayen nan shaydan ne yake kiran su zuwa ga azabul sa'ir din su za ku yi haka ma'ana kar ku bi abin da suka zo da shi in ya saba wa Allah da annabi musulmi bai da wani uzuri yayin da zai watsar da qur'ani ya watsar da sunna ya kama bin wani abu ko wani shirme ko wani tarkace ko wani bata lokaci haka yazo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa manzon Allah ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi na fa barku na fa kyale ku a cikin ku abinda idan kun yi riko da shi na fa bar muku abinda in kun riko da shi in tamassaktum bihi lan tadillu ba za ku taba bata ba mai wannan abin sai annabi ya fassara kitaballah wa sunnati alqur'ani da sunnata duk abin da zai biyo bayan wannan guda biyu billahi alazim bai kai su daraja ba haka imam malik ya kawo wannan hadisin a cikin muwatta riko da alqur'ani riko da sunnan manzon Allah shine aqida ahlus sunna wal jamaa duk inda ahlus sunna yake a duniya ko da wani yare yake magana to zaka ji yana magana akan alkitabu was sunna alkitabu was sunna to ita kuma alkitabu was sunna ba ta da abokin gaba irin dan bid'a shi mai bid'a baya so yaji an ce kitabu was sunna bai yadda ba bai aminta ba dan me za a ce sai qur'ani dan me za a ce sai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shari'a ta yi hani akan saba waɗannan littafai guda biyu kuma ta mana nuni akan halaka dukkan halaka ta kare ga wanda yake bin sabanin su sannan kuma ta hana mu akan kirkira a cikin addini ta yi tahziri akan kirkira a cikin addini kuma shari'a ta ga mana duk wata bid'a bata ce me duk wata bid'a bata ce kullu bid'atin dalala kuma duk wata bata tana cikin wuta masu fassara suka ce ai sahibu hafin nari mai aikata wannan bid'ar yana cikin wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishi wannan muganyar aqida ta bid'a kazanta ga wannan hadisi kadai da Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da kuma sauran manyan malamai suka ruwaito manzon Allah kullun yana kwadaitar da mu akan mu hada kanmu amma akan me za mu hadu alqur'ani akan me za mu hadu sunna hadin kai hadin kai hadin kai kuma azo ana saba wa annabi a bai zai yi ba hada kai ana saba wa annabi sai dai a gaya wa mai saba wa annabi ya daina saba wa annabi yazo ya bi alqur'ani yazo ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yan uwana musulmi ku guji ku nisanci dukkan abubuwa ƙirƙirarru na ayyuka na maganganu da wani tsari da wani manhaji duk abin da aka wa sabani haka ku watsar da shi manzo Allah ya isar da dukkan manzanci yayi bayani mai kyau faqad ballaga albalagul mubin nana Aisha tayi bayani kamar yadda ta fada wa Masruq ibn al-Ajda kamar yadda ruwa cikin sahihi Muslim tace ya jama'a man za'ama anna Muhammadan katama shay'an duk wanda ya raya cewa annabi Muhammad ya boye wani abu cikin abin da Allah ya saukar da shi to hakika yayi ƙarya mai girma faqad a'zama 'ala Allah al-firya ko kuma faqad a'zama al-firyata yayi ƙarya mai girma annabi ya isar da komai ba abin da annabi bai gane ba ba abin da annabi bai bayani ba sai dai in kai ne baka gane ba ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar daga ubangijinka wa in lam taf'al idan baka aikata ba fa ma ballagta risalata baka isar da sakon Allah ba ba ma shakka wallahi annabi ya isar da duk abin da Allah ya ce idan ya gaya mana a cikin hadisin da ya faɗa a lokacin hajjatul wada yace Allahumma fashhad ala hal ballagtu shin na isar muku da manzanci na isar muku da sakon Allah duniya ta amsa suka ce ka isar ya daga hannu yace Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ta yanzu bayan wannan jawabi kuma sai wani ya zo mana wani abu da sunan sa na addini kuma yace mu dauka mu aikata shi ya koyan uwana mutane musulmi idan wani ya zo muku da wani abu a cikin mutane kowa ya shi ya kirkiri wani abu a cikin addini kuma babu shi a addinin Allah babu shi a sunnar manzon Allah babu shi a bayanin khulafa'ur rashiduna mutanen gure mutanen kirki tsarin da yazo da shi ya saba wa sirar annabi ya saba wa rayuwar manzon Allah ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kuwa dan masa kayan sa kar ku bi abin da yazo da shi a bashi hakuri kuma duk fadan da zai yi a ta bashi hakuri a ce za a bi abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kamar duk wanda ya kawo maka wani abu bayan na annabi sabanin na annabi to yana so yace maka addinin da annabi ya kawo bai cika bane fasara daya ko kuma yana nufin addinin ya cika amma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koma bai gama bayanin addinin ba ma'ana yau ga wani abu sabo mai muhimmancin da annabi bai yi bayanin sa ba kace mu yi salati kaza ko zikiri kaza ko wata ibada kaza to yaya babu shi a littafi to me kake so kace mantuwa annabi yayi a addinin manzo Allah ne da ya faɗa bai gama cika ba ya tafi to ya aka yi su Abubakar da Umar ba su tilo shi ba sai yanzu Imam Malik Allah ya masa rahama ya faɗa yayi bayani yace duk wanda ya kirkiro wata bid'a manibtada bid'atan kamar yadda Ibn al-Majishun ya faɗa duk wanda ya kawo da abu sabo to faqad za'ama kamar yana rayawa cewa anna Muhammadan qad khana ar-risala anna Muhammad ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi ne la ilaha illallah Imam Malik ya faɗo wannan yace tun ranar da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum zance ya kare kuma annabi yayi bayanin komai sahabbai suka ce wallahi hatsin tsu da yake tafiya a sama yana karkada fufukan sa sai da annabi ya mana bayanin fa'idar da yake dauke da shi Maliku yace fa malam yakun yawma idin dina da abinda a wancan lokaci na su Abubakar da Umar da Usman da Ali da khulafa'ur rashidun bai zama addini ba wancan lokaci yace fala yakunu al-yawma dina to yau kuma ba zai zama addini ba babu yadda za a yi abinda bai zama addini a wancan lokacin ba a yau a mai da shi dole ya zama addini ba zai taba yiwa ba mallan shine zancen salaf din wannan shine maganganun na gaskiya na su malikun masu addinin masu wanda suka zo da da'awar yaya mutane suke rufe idan su suke karba gaskiya yaya mutane za su zo su yi annabi kishiya da wace fuska mutum zai je gana da annabi ranar tashi alkiyamar alkiyamarka ka zo da wani abu ka tallata wani abu da annabi bai ce ai ba bai zo da shi ba kana ganin girman wani wanda wani da kake ganin sa wallahi bai kai annabi daraja ba wannan maganar haka take sai dai in ƙarya muke yi muna faɗa ne a baka ƙarya muke yi to sai aikin mu yazo ya nuna cewa ƙarya muke yi
ba wani mutum da yake da matsayi da daraja Allah ya kara mai matsayi da daraja amma wallahi bai kai annan Muhammadu ba wanda yake shakka ko yake ja bismillah ga fili ga mai doku doki mu da ahlus sunna billahi alazim ba mu yadda da wani abu sabanin wannan magana ba haka muke haka zamu rayu haka ko muke fatan Allah ya kashe mu منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أدينا كرير سن النبي كريا متوني كرير سن النبي أيكن سي سابا ودي أبين دي كي بدا سي أني دي غسكبين النبي نمبا مغانا چي تباكا كويبا مداجي مكفيا سين دكا Abdullahi dan Umar wata ran yana da wani da Bilal yace annabi yace la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci duk wani musulmi idan matarsa tace za ta je masallaci kai ya hana ta injiwa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sa Bilal sai daga ne yace wallahi la namna'hunna yace wallahi sai mun hana su ka san me dalilin Bilal cewa zamani ya canja lokaci ya canja al'amura sun baci mata yanzu kaza suke suna kaza suna kaza da haka zamu hana su saboda akwai wanda in sun fito ba za su je masallacin ba Abdullahi yace da shi ina ce da kai annabi ya fada ina gaya maka annabi ya fada kana ce min wallahi ce kun hana kana kishiyan kai magana annabi kana saba abinda annabi ya zo da shi na je na maka magana har abada dan shi ne ya daina kula shi ya daina karban gaisuwar sa wannan shine sunnar da gaske mu ba yanzu lallabawa ma ake wallahi lallabawa ake jama'a wannan ita ce aqidar kuma wannan munbari akan wannan ya ginu wannan munbarin akan tabbatar da sunna kira da alqur'ani da sunna korar bid'a bayani akan bid'a akan haka munbarin nan ya gina wallahi ba za mu ha'inci wannan munbarin ba gaskiya ce ta gina shi kuma duk wanda zai haukan wannan munbarin akan haka yake Allah ya dora mu akan sunna Allah ya matar da mu akan sunna Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya yan kwana musulmi aqidar mu aqida ce no going area inji bature wuri ne da ba a taba shi ba a canja shi ba a goge shi koda za a sa wuka anan a yanke koda za a rataye duk abinda za a iya yi za a iya amma gaskiyar tana nan guda ɗaya ba ta canjawa in kai ba kai ba ƴaƴanka za su yi jikokinka za su yi tattaba kunnanka za su yi kuma wajibi ne ga duk dan sunna da ya yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya yada sunna Annabi a duk inda yake dare ko rana laila nahar kuma rayuwar fa haka ta ginu dama fada da gaskiya yaki da gaskiya da kuma kokarin bayyana gaskiyar da zai yi kuma a fada gaskiyar ba a fada da ita ba haka sunnar rayuwar take rauni ya kai rauni a ce yau ahlus sunna sun waye gari ba za su iya bude baki wai suke abu kaza bid'a ba raunin ya kai kada Allah ya kai mu wannan zamani da wannan lokacin Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah